وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شاب يرغب رمضان شكرا تدبو إيدا دريبو دا 45 هجرية واندي داتي da 25 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. Za mu ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari na Kumu a kwalukar gaban Masjidul Ansar. Yau muna cikin Suratul Qasas, za mu tashi aya ta 5 daidai, da Allah ya yi magana akan بنو إسرائيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
إذن لكم إتنا واجيا الله تبارك وتعالى أتشوان السورة يا من بياني دنغني دا حال فرعون. إتي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم الله يشي إنه كان من المفسدين. فرعون ياي دقائي ياي جرمان كي ياوو شغونا دئيري أبايان أسا ياررب بنو إسرائيل ياررب متاننشي كشي كشي ياررب مسعيكي kowa yana bautar da shi. Yastad'ifu ta'ifa, yana raunana wani bangare daga cikin su, sune banu Isra'ila. Ya kashe wasu maza a ciki, ya bar mata, saboda an ce masa a cikin su banu Isra'ila za a samu wani annabi da zai zo shine zai kwace mulkin sa. Haka yayi ta musu, ya ta'azabtar da su, ya ta musu bala'i. A ƙarshe ma ya zo ya ce musu ana rabbukum al'ala, ni ne Ubangijin kuma ɗaukaki. To shi ne Allah ya bayani a nan na alkawarin da ya yi na zartar da narkon azaba ga Fir'auna az-zalimi da shi da mutanensa, da kuma baiwa da ya yi wa waɗannan mutane da aka raunana su, ya kubutar da azzaluman da suka faɗa hannun shi. Ya ce wa nuridu anna munna ala alladhina stud'ifu fil ardi, muna nufin mu yi baiwa ga waɗanda aka raunatar da su a bayan ƙasa, kamar yadda na muku bayani jiya yadda ya raunatar da su ɗin, azaba da yake musu, da kisan kai, da cutarwa, da azabtarwa. An mai da su masu rauni a bayan ƙasa. Allah ya ce za mu sa su zaman toshewa gabanni jagorori bayan da sun zama masu rauni a hannun Fir'auna. Wa naj'aluhum al-warithin, kuma za mu sa su ne masu yin gado. Za su gaje ƙasar, abinda Fir'aunan baya so, su za su gaje ƙasar. Madaman alƙawarin Allah ne, yayin da aka cutar da wasu, to shi kuma ya yi alƙawarin waɗanda aka cutar ɗin sai ya ɗaga su, ya mai da su su zama jagorori. In ana danne ka yau, idan ana danne ka a yau, ana murƙushe ka, ana hana ka haƙƙinka, to Allah shine shaida, kuma Allah yana kallo, kuma Allah yana gani, sai ya taimake ka, sai ya tallafe ka, kuma sai ya agaje ka. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الله yace sai ya gadar da ƙasa ga waɗanda ake raunar da su, kuma sunna ce ta Allah ku gane. Yanzu kamar Falastina wannan, ana nan ana musu azaba, duniya ta zuba ido ana ta halakar da su, ana kashe su, ana ƙona su, ana ƙona musu gidajensu da dukiyoyinsu. Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Inda sun yi haƙuri za su ga cikin su an samu shugabanni. Wa awrasna alqawma alladhina kanu yustadafuna masharika al-ardh wa magharibi allati barakna fiha. Allah ya ce wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishuna. Kam taraku min jannatin wa uyunin وزروء ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. يجي وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين. كما حكى ذا مقادد أين هو أن أساق وصمتها نندبان باين ذا كنت ملك مكوك ويدؤ أبن ذاك إيه. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وأن السنة تيتا الله تبارك وتعالى يتي سيمون سنياسو الوارثين أملاك فرعون وقومه كان. وأن السوزا سمي جدا جند ورا رنزما قبعك دي. ونمكن لهم في الأرض. نعم.
ونمكن كن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
الله يا القبر إذا تمكسوا ذاك بنو إسرائيل سيها قليل دع أبن فرعون يتمس ونمكن لهم في الأرض أم سنيا سلام سكري في أبايان فبون دوغا دوغاي أبايان أسا أسد دموكا غادا موسو ودد دا أمير سو تنكير والي أنا أزب تدرسو بايان الزالمي سنغا مزالين شنسو su kuma kasar za ta zama tasu. Kuma sai mun nuna wa Fir'auna da Hamana da rundunoninsu su biyu. Allah ya ce nutla ya Fir'auna wa Hamana. Hamana wazirin Fir'auna ne ai. Shi Hamana wazirinsa ne. Da rundunoninsu masu binsu sojojinsu minhum cikin banu Isra'ila al-mustad'afin fil ard. Wallahi sai nuna mu sai mun nuna musu ma kan ya hadarun abinda suke wato jin tsoron faruwar sa. Ma kanu yuhawiluna daf'ahu, abinda suke ta kokarin su kawar da shi. Wattiqa'ahu, Fir'auna da shi da sojojin sa suna kashe maza a cikin banu Isra'ila, duk namijin da aka haife shi sai sun kashe shi, sai sun halakar da shi, saboda kada wani yaro matashi ya bayyana a cikin banu Isra'ila wanda bokayensa suka gaya masa halakarsa tana hannunsu, tana hannun shi, shi ne annabi Musa. Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ya ce, arada Fir'aun bi haulihi wa quwwatihi an yanju ko an yanjuwa min Musa. Fir'auna ya yi dabara, ya yi wayo, ya nuna ƙarfinsa ya kubuta daga Musa. Amma fama na fa’ahu zalika, hakan bai amfane shi ba. Duk mutanen da ya kashe wa Banu Isra’ila, sai da Allah ya ɓullo da annabi Musa nan da ya zo ya gama da shi. Allah ya zartar da hukuncinsa, bal nafaza Allahu bi an yakuna ihlaka fir'auna ala yadi Musa. Allah ya zartar da hukuncinsa ta yadda ya kaddara halakar fir'auna a hannun annabi Musa yake. Yaro da ya tashi a gidanshi a gabansa, wanda yau za ku ji abin da ya faru, daga haihuwarsa da komai duk a gaban fir'auna aka yi. Amma da yake Allah shi ne Allah, kuma Allah shi ne mai yin abin da ya ga dama, kuma duk wanda ya faɗa da Allah baya kaiwa labari. Duk dabararsa, duk wayonsa, duk abin da mutum zai yi da ikon Allah, indai da Allah zai yi, to wallahi sai Allah ya ga bayan shi. Yaro matashi ya taso ya gama da Fir'auna, bal duk abin da Fir'auna zai yi ihtirazi ya sa kada a samu Musa ba abin da bai yi ba. Malam ya kashe ‘ya’ya dubbai, ba mutum ɗari ɗaya ba, ba dubu ɗaya ba, dubbai ya kashe, dubbai, saboda kawai kada a samu Musa. Allah sarki, ba san rawa ba san sauka ba. Kuma sai Allah izar rabi Fir'auna, ya tashi annabi Musa, man sha'uhu wa firashihu, inda ita so da shimfiɗarsa ga baki ɗaya, mala a gidan Fir'auna. Da halakar Fir'auna da sojojin Fir'auna gaba ɗaya a hannun wannan yaro da ya tashi a gidan Fir'auna ɗin, shi annabi Musa kenan. Kai mai karatu mai saurare, don ka san cewa anna rabbal ula, Ubangiji maɗaukaki rabbus samawati, shi ne alƙahiru, shi ne alghalimu, shi ne al’azimu, mai rinjaye, wanda ya fi ƙarfin kowa, kuma shi ne babba. Shi ne Allah wanda ma sha a kana wa ma lam yasha lam yakun. Allah shi ne wanda abin da ya ga dama yake faruwa, abinda baya so kuma ba zai taɓa faruwa ba. Da haka wannan sura ta yi mana bayanin abinda Allah yake nufi ga Banu Isra’ila, kuma wannan abin dole sai ya faru, tunda Allah haka yake so. Ya ce wa nuridu an namunna alal ladina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'imma, sai mun mai da su sun zama shuwagabanni. Wa naj'aluhum alwarithina, kuma su za su gaji ƙasar gabaki ɗaya. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ai Allah shine mai galaba akan lamarinsa gaba ɗaya, amma da yawa daga cikin mutane ba su sani ba. Abinda wannan yake nunawa, ya koyi uwana, duk mutumin da yake faɗa da Allah tabaraka wa ta'ala, to bai fashirya ba, kuma da saura, kuma Allah ba a faɗa da shi a share. Sannan duk lokacin da kai ƙoƙari ka danne wani abu, in dai Allah ya yi nufin fitarsa sai ya fita. A murƙushewa ne karyata su, duk yanda ya yi a danne shi, a yi masa sharri, a yi masa makirci, a yi masa ƙulle-ƙulle, wallahi idan Allah ya rubuta sai ya ɗaga, wallahi sai ya ɗaga. Saboda wallahu ghalibun ala amrihi, Allah shi ne mai galaba akan lamarinsa, kuma duk abin da Allah ya yarda da shi ba sai dai ka zuba ido ka gan shi, ko kai da'a a tafi da kai, ko kuma a barka a tasha. Yanzu ku duba mutum zai ajiye ƙwayar masara masara zai aje a rami ya dora dutse akan ramin da ya danne da ya sa masarar. Amma idan Allah ya kaddara fitowar masarar na haka za ta tsira ta tsira sai ta fito ta gefen dutsen sai ta dago ta girma bayan ƴan watanni wai ita ma har ta yi goyonta abinta. Bayan an sa dutse an danne ta, Allah ya rubuta sai ta fito. Ko ɗanka ne malam da ka haifa kai ƙoƙarin ka danne shi, wallahi ba za ka iya danne shi ba. Ai ka kuskure, ka yi kuskure tun daga bari ya fito ai. To ka riƙe wannan, kana faɗa da wani, kuna gaba da shi, ba kwa zaman lafiya da shi, ko ta dalilin siyasa, ko ta dalilin ƙabilanci, ko zaman gari, ko duk abin da ka san kake yi da wani. In Allah ya riga ya rubuta wannan mutumin sai yayi sai yayi. Haka Allah yake lamarinsa, ko a siyasa, ko a kasuwa, ko a zamantakewa. Dan haka mutane ku bar abubuwa su gudana yadda Allah ya ga dama su gudana. In ba ka ba za ku ji kunya, za ku tozarta. Sai an zo ana yin abu kana kallo ba yanda za ka yi wallahi. Akwai mutanen da ake tozartar da su, ake wulakantar da su, ake danne su, ake nuna ba su yi sama. Wani yaro a gidansu, bawan Allah maraya, ya haɗu da sharrin kishiyar uwa. A kiya ba shi ɗumame za a je makaranta, a raba yara kuɗin tara a hana shi. Uniform ɗinsa ya yage a kiya ɗinka masa. In ana neman wani abu a makaranta a hana, amma kuma da an zo jarabawa sai a ga sunansa shi ne a sama. Iya cikin talauci, iya cikin matsi, laifinsa uwarsa ba ta gida. Akai ta nuna masa bambanci a tsakanin yayan kishiyoyi. Akai ta danne shi. In ka gan shi ko almajiri ya fi shi daraja, kamar ba a gidan ubansa yake ba. Ashe wannan ɗin dai Allah shi ne ya rubuta masa ƙabuli. Ba irin azabar da matan yayansa da matan iyayensa ba su yi masa ba yaro nan. An dake shi, an masa sharri. In za a fita unguwa ba da shi ba. In za a ba da wani abu sai a kore shi, sai a aike shi, sai a raba wa sauran yaran abin da za a raba musu. Duk aikin wahala shi yake yi. Idan uban ya zo yana faɗa yana zage-zage, ba yi kaza ba sai a ce wani ne bai ba. Ita dukan shi. Amma Allah ya rubuta kuma ya ba shi wata ƙwaƙwalwa. Yaro ya zama fadalle, inda za a je makaranta kam shi ne a gaba. Aka wayi gari, Allah ya ɗaga shi sama da sauran yaran da aka musu gata. Kuma ku lura da wani abu guda. Ina gaya muku wannan, ina maimaita muku. Wallahi duk yaron da aka tozartar da shi, aka danne shi a cikin sauran yara, aka nuna masa bambanci, to ka zuba ido ka jira wannan yaron alama ne na cewa zai zama wani. Ku rubuta ku aji, kuma ku bincika. In kai ne ma ake maka haka, ina maka albishir, kawai kai haƙuri, alherin ka yana zuwa. Sai ka zo ka ɗauki nauyin gidan, kai kake musu ɗinkin sallah. Wannan tsohuwar da take maka rashin mutunci, kai za ka kai ta umra. Kai za ka taimake ta ƙwarai. Haka rayuwa take malam. Ba abin da Fir'auna bai yi wa Annabi Musa ba malam. Ya hana. Ku duba shi wannan dan kada a haife shi ba. Dubban ƴaƴa jarirai ake ta yankawa. Da an haifi ɗan namiji sai a yanka. Da an haifi ɗan namiji a Banu Isra'ila sai a yanka. Bi sababihi utila al'alaful mu'allafa. Yau za mu karanta yaya aka yi Annabi Musa ya kubuta daga yanka shi. In Allah ya ce zai yi fa sai ya yi, ku daina ja da al'amarin Allah. Kuma haka abin yake, ko a siyasa, ko a zaɓe, ko a mulki, ko ma a me, duk abin da za a yi, a danne, a murɗe, a yi mai ko me za a yi lokaci. Wanda Allah ya rubuta masa wallahi sai ya yi ko ma kwasansa. Ko jarraban ku Allah zai yi da shi sai ya jarrabe ku ɗin. Ya ɗora shi, ta gana muku azaba. Amma dai Allah ya rubuta shi zai. shikenan to me na fada me na yaki me na zubar da jini kai musulmi ka san Allah shike kaddara komai wa nuridu an namunna ala alladhina sudifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdaruna sannan sai surar ta fara mana bayani dangane da mahaifiyar annabi Musa yanzu dai zamanin da ake ciki fir'auna ya ja kunne ya ce kar ya kuskura ya ga wani dan namiji a cikin banu Isra'ila an haife shi ana haihuwa a yanka dan mutakanci mala yanka da wuka kisa inda alwilada to zamu ji me ya faru yau akan mahaifiyar annabi Musa ta kuma haife shi kuma a lokacin da ana yanka mutane da kuma abinda yar uwar annabi Musa ta faɗa da irin kokarin da ta yi da jefar da annabi Musa da aka yi a cikin ruwa da tsintar annabi Musa da aka yi a cikin akwati da irin damuwa da rashin bacci da tashin hankali da mahaifiyar annabi Musa ta shiga da abinda ta samu ta yi na kuskus ga yar uwar annabi Musa yar uwar sa mace da ita aka shirye dil din Allah ya kutar da annabi Musa da kuma yadda Allah da ikon sa mahaifiyar annabi Musa ta dauke shi bayan ta haife shi da kanta fa ta sa shi a teku ta jefa shi a ruwa ta hakura tana hawaye ta juya ta tafi tace da a yanka danta a gabanta wanda ta sa shi a ruwa Allah ya kula mata da kayanta kuma Allah ya dauki alƙawari ya kula da shi din yanda aka tsinto annabi Musa fa dan tsintuwa ne dan tsintuwa da kuke wulakantawa malam dan tsintuwa da kuke bai da gata a gare dan tsintuwa da yau bai da gidan da za a je shi yau ga annabin Allah cikin annabawa yayi rayuwa a matsayin dan tsintuwa bari mu ji me Allah ya ce malam kabani aya gaba gaba
wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna ra
وجاعلوه من المرسلين أجل ذلك أيوان كم يكيو يوم نوات سنزاكي كراتو ميدا انزوهكا انزوهكا على رمنا إبا صعبا ياتي ديكي نيما زي قاري ياتي يوكي كلنا كراتونا فمنغا مغانوكا يو أني تيزو نيني دينا تهو أجيجي سيدي الله كي أيها نياتوه Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari dangane da mahaifiyar annabi Musa alayhi salatu wassalam yace wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i mun yi wahayi na ilhama mun kimtsa mata dan ita ba annabiya ba ce ba wahayi ne na annabta da ake turo mala'ika ba wahayin ilhama ne kamar udan zuma ma wahayi wa auha rabbuka ila an-nahli ani ta ibali buyutan wa shajari wa mimma yarishun daka wa auhayna ila ummi Musa malaman tafsiri suka ce yajuzu an yakuna an tariq al-ilham an yi mata wahayi ne na ilhama kamar yadda aka yi wa udan zuma ma ilhama kaga udan zuma ai ba mala'ika aka turo masa ba abu ne ilhama shine a kimtsa maka kaji a ranka kaza wasu suka ce wa auhayna ila ummi Musa Allah yace mun mata wahayi ta hanyar bacci a bacci ne aka nuna mata a mafarki wasu kuma suka dage malaman suka ce a mala'ika aka turo ya gaya mata kin ga in kin haifi danki kin ga ga abin da fir'auna yake yi to maza ki shirya ki kaza shi Imam Al-Alusi a cikin tafsirinsa shi kam ya dage ya tafi akan ra'ayin cewa wannan wahayi fa Allah fa mala'ika ya turo mama Annabi Musa yace kuma babu damuwa bai ci karo da ijma'in da malaman musulunci suka yi ba cewa babu wata mace annabiya wannan ijma'i ne malaman musulunci suka cewa babu wata mace annabiya Allah bai turo annabiya mace ba yace ba komai Imam Al-Alusi yace yau daman ai dabiyar ubangiji ne mala'iku yakan aike su ai mala'ika jibrilu shi yake aikan sa wajen annabawa yayin musu wahayi amma yakan aiki mala'iku wasu abubuwa su ji su kuma yana tura su wajen ghairul anbiya'i waɗanda ba annabawan Allah ba kuma har ma su je su yi magana da su da haka Imam Al-Alusi yace ba wani cin karo kawai a tafi akan mala'ika aka turo mace mata magana da wata sura da wata kama to abu na biyu malaman tafsiri suka ce zahirin ayar tana nuna cewa an yi mata wannan wahayi ne bayan an haifi ɗan duk da wasu malaman sun ce an yi mata wahayin tun kafin ta haife shi tana naƙuda aka yi mata wahayi cewa kin ga in kin haifi yaron nan ga abin da ake so ki da shi dan kada ki bari a yanka shi duka dai wannan wasu maganganu ne masu faɗi ba za mu ɓata lokaci a kansu ba mu dai Allah ya gaya mana cewa ya yi wa mahaifiyar Annabi Musa wahayi ya sanar da ita kawai ga abin da za ta yi an arzi wannan mufassara ce an arzi'i abinda ake nufi annal wahyi fihi ma'na al-qawl duna hurufihi kenan a shayar da shi ki shayar da shi wa awhayna ila ummi musa an arzi'i wa idha khifti alayhi idan kin ji tsoro menene tsoron الخوف حالة نفسية تأثر الإنسان ونيانا ييني ديكي زوا ومتن نجن تورو سيسامو اضطراب المشاعر يرو رأي تكدوا سبو دا ينا تأمان حصول أمر يكرهه وانا أبنزي فاروان دا باياسو أنا سو أقام كمينيني دليل الخوف samuwar tsoro wani abu ne da zai sa mutum ya rinka karkaduwa ya firgita saboda yana jin tsoron wani abu zai iya faruwa da baya son wannan abu shine iktiabun nafsi kenan wanda yake faruwa idan abin da kake ki ko kake tsoro ko ba ka so ya faru maka kaman mutuwar dan uwa ko mutuwar uba ko mata ko aboki ko amini ko ko ya bata ko kuma gobara ko wani bala'i dai Allah ya kiyaye abinda ayat take nufi mahaifiyar Annabi Musa ta dauke cikin sa kuma ta zo za ta haife shi a lokacin da Fir'auna yana kashe ƴaƴa maza yan haife su tabbas inda dan namiji ne a banu Isra'ila aka haife shi to wuka ne kawai in kuma mace ne bai da damuwa annabi mata ne mahaifiyar Musa ta tsore ta kwarai dan an ce hatta cikin ma boye shi taitai tana ta boyewa kar a gani saboda tana jin tsoron kar ta haifi dan namiji ita ba ta so a yanka mata ranta wallahi malan tana zuwa tana naƙuda ɗaya yana fitowa sai ta ga ɗan namiji ta shiga alfaza ta shiga rawa ta shiga tsoro tana wayo ita yasu yaya makoman wannan ɗanata gashi Fir'auna kuma sai dai in bai ji labari ba kuma yana da wakilai gida gida unguwa unguwa zarar an haifi ɗa to ana zuwa a gaya masa to fa an fai haihuwa kin isa ki jadi Fir'auna yau namiji ma isa ya jadi Fir'auna ballantana mace abun nan ya dame ta kwarai to a lokacin ne Allah ya turo mata mala'ika ko ya mata ilhama ya kimta mata a ranta ga yanda zaki da yaron nan ki je ki shayar da shi amma a boye har ki bari wani dan adam ya ga dan ki rike shi ki ta shayar da shi ki boye in zaki bashi nono ki boye ka kowa i gani shine an arzihi an turzi'ahu fi khafa'in wa kitman kenan a boye amma fa idza khifti alayhi in kika jiye masa tsoro shi yaron da kika haifa min fir'auna daga sharrin fir'auna da hashiyarsa an yaqtuluhu kasu kashe miki da kama qatalu ghayrahu min abna'i bani isra'ila kamar yadda suka kashe wani su cikin ƴaƴan bani isra'ila to ga abin da zaki fa alqihi fil yammi kawai dauke shi ki wulla shi a cikin kogi la ilaha illallah wani kogi ne wannan ana nufin nahrun nil kogin nil yana nan a misra har yau duk wanda ya shiga ƙasar Misra in yana son ya kai ziyara ana shiga kogin Nil wannan kogin ne da aka jefa Annabi Musa ana hawa ai siyaha ai tourism a dan tuka ka a jirgi ka shiga ka zagaya ka ga yadda ruwan yake yana nan a cikin Misra ki je ki wulla shi a ciki shine fa alqihi fil yammi al yam din ana nufin kogin Nil ana ce da shi bahar saboda babba ne yana da fadi duk kogin da yake yana da ittisa'a yana da yalwa fadi ruwa ne da yawa ana ce da shi bahar bahar a larabci ko da yake yawanci bahar in an ce bahar ruwan da bai da dadi irin ruwan teku shi ake cewa bahar babban ruwa duk inda babban ruwa mai yake mai yawa to bai da dadi ruwan gishiri ne ku bincika a duniya ku ji duk ruwan da kaga yana da ana iya taransa a sha a diba a sha nusu sha to ba bahar bane ban sani ko kuna ganewa wannan itlaqi ne da wasu larabawa suke yi ko cikin bayanin meye ma'anar bahar wannan kuma wata magana ce mai fadi Allah ya ce da ita wala takhafi wala tahzani kakki ji tsoro ya ke mahaifiyar Annabi Musa wala tahzani karki bakin ciki la takhafi alaihi min wato kada ki ji tsoron wato wani abu zai iya faruwa akan sa min husuli wato makruhin lahu wani abin da baya ba a so zai faru akan sa Allah ne yace ki jefa shi karki taba damuwa za a jefa shi a ruwan kuma ba zai nitse ba kuma ba abin kifi ba zai cinye shi ba kai ai wannan sai imani ai mace ta haifa da ta tsunduma shi a ruwa kuma a ce karki damu jefa shi kuma kada ki taba damuwa wajen rabuwa da shi fa huwa fi ri'ayatina wa himayatina Allah ya ce yana karkashin kulawar mu mu muke kiwon dan nan kuma mu za mu tsare miki shi ke dai jefa shi kawai jama'a duk wanda Allah ya kiyaye shi duk wanda Allah ya rene shi zai samu matsala wala khawfu alaihi wala huzna alaihi ai ba tsoro ba bakin ciki shi yasa ka rinka addu'a ya Allah ka kula da ni ya Allah ka kula da ni ya Allah ka tsare ni in dai Allah ya amsa cewa shi zai kula da kai to baka da damuwa baka da bakin ciki baka da tsoro kwanan nan wata ba wasu suka bugo mun fatawa a can kasar Maiduguri mata ne suka ce sun ji wani karatu da aka yi akan kisan kai da waye da waye suka ce lokacin da ake ta rikicin Boko Haram ana zuwa ana kashe musu yaya ana kashe ana kaza in an samu mutum da yaro a kashe ko a ɗauke yaro suka ce wallahi su fa suna da yaransu ƙanana suka samu wani ruwa kawai da sun ji labarin za a kawo musu farmaki sai su yi ta wulla yayan a cikin kogi kawai haka suke ta yi nan zo sai a gaba yayan kuma abin ya dame su yanzu ya aka yi sun yi kisan kai ne ko ya tsoro da damuwa ta sa da su bari a dauke dan a tafi da shi suna kallo sai su wulla shi a ruwa yara suka yi ta mutuwa an shiga bala'i dai Allah ya sauke nace wannan ijtihadin da kuka yi kuskure ne ba daidai bane ai wanda ku bashi Allah zai iya kula da shi ko ina aka dauki yaro aka kai shi in akwai shiriya duk daren dadewa zai dawo kan hanya dan an dauke shi an tafi da shi babu garantin kashe shi za a yi wata ila canja mai tunani da wani abu ba mamaki kuma Allah ya kubutar da shi ta wata hanya da yawa waɗanda an kubutar da su amma ke yanzu kisa ki kai kina kallon ruwa ki dauki danki ki wulla shi dan karamin yaro ya shiga cikin ruwa ya abin nan duk da ijtihadi kokari suka yi wai tunanin su wai Allah ya tsare shi mata kenan ace Allah ya yafe muku Allah ya ce wala takhafi wala tahzani karki ji tsoro karki bakin ciki inna raddu ilayki kai wannan abu sai Allah mala yace mu za mu dawo miki da shi ba wannan kade ba waja'iluhu minal mursalin kuma za mu sa shi ma cikin manzanni tun danta yana jariri ta san cewa danta annabi ne manzo malan ka duba in ba sha'anin Allah ba waye ise wannan alwashi a jefa da a ruwa kuma kar a damu mu za mu kula miki da shi za kuma mu dawo da shi gashi ya shiga ruwan amma za mu dawo da shi ba ma dawowa ba sai ya zama manzo shi zai zama manzon wannan al'umma kuma wallahi haka aka yi mana haka aka yi Allah yana da sha'ani mai yawa yanzu akwai annabawa tun kafin a haife su ma Allah ya sa musu suna yace za a haihuwa ne kuma sunansa wani ga annabi Isa wa basharnaha bi ishaq ga annabi yaqub wa min wara'i ishaq yaqub ga wannan annabi zakariya da Allah ya magana da shi ya zakariya inna nubashshiruka bi gulami ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya annabi ibrahim da aka zo aka yi mai bisharan wannan da shekarun sa sun fi 120 da wani bai haihu ba matarsa shekara kusan 90 da wani kamar yadda malam tafsiri suka ba matan nan tace tace a alidu wa ana ajuzun da aka zo aka yi mata bishara mala'iku suka yi mata bishara wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib yanzu ni ne zan haihu ni ina tsohuwar mace ga mijina ba'ali shaykha ya zama tsoho tukub mala'iku suka ce ke ataajabina min amri Allah mamaki kike akan lamarin Allah da umarnin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt amincin Allah da albarka ta sa ta tabbata gare ku iyalan gidan Annabi Ibrahim hakan aka yi aka haifa Annabi Ishaq din kuma ya rayu har shi ma yi zuru'o'i da yawa Allah mun yi imani da kai Allah mun yarda da kai Allah kai mana mai kyau Allah kai riko da hannunmu ka taimaka mana sai yanzu dai Allah ya mata alkawari ya ce a wulla shi a cikin ruwa kuma za mu dawo miki da shi a nan idan kun lura an ce kada ta ji tsoro kada ta yi baƙin ciki alkhawfu alayhi min alqatl kar ki ji tsoron za a kashe miki da wallahi kuka tana jin tsoron kuka annabi Musa lokacin tana shayar da shi yana hannunta da aka haife shi kuka ba in zai kuka sai ta rufe bakin kai ta shiga jarabawa saboda kada makota su jiyo kukan jariri su ce a an yi haihuwa a nan gidan tsoro na biyu kar ki ji tsoro a gare shi cewa zai nitse a cikin ruwan nan al-gharq wal-daya ko ya nitse ko ya bata cikin ruwa insha Allah Allah zai kula miki da shi to me bambancin wala takhafi wala tahzani al-khawf da al-huzn me bambanci suka ce al-khawfu ghammun ake ce da shi damuwa ullata bacin rai yalhaqu al-insan li shay'in mutawaqqa ga wani abin da yake tsammanin faruwar sa nayi muku bayani al-huzn fa shi ma ghammun ne damuwa ne yalhaquhu li shay'in waqa'a abin da ya riga ya faru al-khawfu ku gane tsoron abin da bai faru ba amma ana tsammanin zai faru shine ake ce da shi al-khawfu to al-huzn fa abinda ya riga ya faru kana ciki misali babanka ya mutu kana ciki al-huzn yana asibiti ana ta jinyar sa an shigar da shi tiyata a lokacin da kake ciki al-khawfu kake ciki saboda tsoran kar ya mutu wannan shine al-khawfu to al-huzn fa an ji an gaya maka babanka fa sai hakuri an dawo da shi daga nan tiyata gawan sa aka dawo to ka tashi daga matsayin al-khawfu yanzu ka shiga me al-huzn shine bambancin al-khawfu da al-huzn wallan ka ji wani abun mamaki cikin Qur'ani sai Allah ya hada mata wala takhafi wala tahzani ban sani ko kuna ganewa wala takhafi in ka gane fassarar da na maka kakki ji tsoran ash-shay'u alladhi yani yatawaqqa husuluhu abinda ake tsammanin speculating zai iya faruwa kar ma ki ji tsammanin tsoran wani abu zai iya faruwa wala takhafi ka ji daya wala tahzani to koda kuma wani abu ya faru wani na damuwa to kakki bakin cikin ke na farkon ma bai zai faru ballanta na biyu Allah ya hana Allahu akbar to daga nan malamai suke cewa duk matar da take da ciki duk matar da take da ciki to lalle mijinta yayi kokari ya shimfida mata yanayi mai dadi na kwanciyar hankali na wala takhafi wala tahzani haka zo ka bata labarin zaka kara mata kishiya tana da tsohon ciki za ta iya barar da shi ba ko ya barar da ita in abin ya murde ta ta shiga damuwa za ta iya mutuwa wallahi ku kula fa ku zama waqi'iyin ku zama realistic kar mutum ya je gayyato matarsa wani yanayi mara dadi a lokacin da tana dauke masa da dan shi kai hakuri duk sha'awar ka duk jarabar ka wani ce mallan daga aure na muna cikin soyayya na samu dan sabon ciki na duka ko shekara ban yi ba mallan eh yau dare ne ya mai da ni gida kawai sai na ji a karawa a san maza yanzu haka suke je ki gida zan yi dan gyaran gida a shehu ta amurya zai kawo saboda tsabarashin imani tsabarashin tausayi ka tashi wata a gidanta a ɗakinta ka ɗauko wata ka kawo saboda matan sun zama mana araha banza ka kori ƴar wani ka ɗauko ƴar wani ka aji ita ma in ka gama da ita ka kore ta ka ɗauko ƴar wani ka aji duk mai yin wannan bai zai albarka ba a rayuwar shi kuma sai an yi wa ƴaƴan shi. Baban kai bai da lafiya, baban kai yana cikin wani yanayi, duk abin da za a kai masa na bacin rai kar a kai. Yana muku wala ta khafi wala ta hazani, saboda yanayin da mahaifiyar Annabi Musa take ciki tana buƙatar kulawa. Baban kai yana da hawan jini, ku daina zuwa duk rikicin gida ana gaya mai. Baban kai yana da ciwon zuciya, duk abin da zai bakanta masa kar a gaya masa. Tsohuwarka tana da damuwa, ka sa akwai iyayen da in ta ji abu sai ta kwana ba ta yi bacci ba, kwana za ta yi a zaune. Kai ɗanki ya yi kaza ya yi kaza, ba a yi. Idan Allah samari matasa ku zama zuwan ku karatu, zuwan ku makaranta, zuwan ku wajen ilimi ya taimaka wajen gyara zamantakewanku da iyalinku da iyayenku a gidanku. Kai ba mai babanka ko abu nan ba, ko wani mutum ne kana tare da shi, ka san yana da wata larura ko wata matsala, duk abin da zai tashi hankalinsa kanka gaya mai. Ai kaza kaza, a'a kar ku gaya wane wannan, kar ku gaya masa. Saboda idan mutum ya gigice ba zai maka abin da baka tsammani. Wai wani ne yana bada labari kai Allah ya sauke, Allah ya raba mu da rudiya. Ya je wani wuri ne da motarsa, ya ajiye motarsa, sai ya dawo sai ya ga bai ga motar ba. Ya duba ya duba sai ya ga a kamar dai mafarki yake. Ka san me ya fara duba? Kawai sai ya fara bude aljihunsa ko dai ga motar. Kawai sai yana duba me? Yana duba aljihu. Aka ce motar kake nema, ce ina duba aljihu ne ko tana ciki. Ya rude. Mota, a dauke maka mota, mota. Sai ya neme ta aljihu. Ta wani kuma shi wata mage ne kuliya ta dame shi, kuliya ko muzuru ta dame shi, ya dauke ta ya sa ta a buhu, ya dauke ta a mota ya tafi daji can, ya sauka daga dajin ya shiga yayi tafiyar kafa, saboda muzurun nan ya dame shi, yana so ya batar da shi. Sai da ya je can daji, gaba daji, baya daji, ya je ya saki muzurun nan ya wulla shi daji, ya shiga daji. Ya ce alhamdulillah na rabu da wannan masifa. Da ya zo dawowa sai ya bata, ya rasa aina ya ajiye motarsa. Kaga ya je ya aiki ko? Ya nemi mu, ya ce to daga jefar da muzuru kuma mota ta bata. Muzuru ya bata, mota ta bata. Ya yi iya neman duniya ne. To wai an shi saboda me? Ya manta. Duka wannan malam ka dauke shi a matsayin darasi na rayuwa. In za ka tona ramin mugunta, ka tona ina? Daidai gwamnanka, inda za ka yi fita. Yanzu kaga shi ya manta ai. Da ya ajiye motarsa jeji ne, ya shiga ne don ya me? Don ya batar da wannan muzurun. Ya yi tafiya yana ga ya ƙure wa muzuru gudu. Ya wulla shi cikin daji, tabi fitina ka dame ni. Ya wullar da buhun ya dawo. Neman mota kuma ya gagara. Ya dawo, ya duba, ya duba, ya duba, ya duba. Bai samu mota ba. Ya dauki waya, ya kira iyalinsa, ya ce an fa samu matsala. Ya aka yi kaza kaza, na bar da muzuru, mota ta bata. Ta ce wani muzurun? Ya ce muzurun gidanmu. Ta ce ai gashi anan. Ya ce me? Ta ce ai gashi a gida. Sai ya ce ba shi waya mai magana inji ba shi waya tace mai gida mu zurun za ba waya tace ba shi mai magana ina ji to in ya buga waya mu zurun nan zai tambaye shi ya zai kai hakuri dan Allah ina mota za ta je wannan ga san me yake dan adam ya shiga damuwa muzuru yake a bashi waya sai magana to shi wannan wannan muzuru ne muzuru ne sai dai shi ka mota bai ni sai kona miles kuma ya ajiye motar ya shiga daji daga dawowansa ya zo ya buga waya aka ce ai muzuru kan gashi ma a tsoron kofar gida ya dawo Allah ya mana afuwa wannan isar malaminmu Professor Mansur Sokoto shi ya ambaci wannan isar a cikin littafinsa Abokin Hira na da malamin nace malam wannan isar ina aka samu ta ne yace kai ne ka fahimce ta kana yau da gobe ba abin da ba za ta nuna mu akwai abubuwa da suke faruwa da yawa a rayuwa yau da gobe take tabbatarwa ba a littafi ake karanta su ba ba littafi na addini za ka karanta su ba shi sa dan adam karka yi masa hanya da zai shiga bakin ciki da bacin rai ko damuwa Allah ya ce wala taqafi wala tazin karki shiga tsoro karki shiga bakin ciki da kan ma zama mu dawo miki da shi kawai ki je ki yi addu'a ko ki je ki yi abinda muka ce ki ka rufe mana kissan nan lokaci yayi
faltaqathu آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa isa tana da tsawo kan na shiga wani labarin kuma lokaci ba zai bar mu ba bari mu dakata gobe insha Allah sai mu dora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh